الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا الله مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أودي أن الله سبحانه وتعالى يقوم يقوم الشني هذا ما أولنا غانا أولنا مسلاتي مثالا البركة مسلات كلية ديكي أن ريمن دلالي أكيم غرين تنو أولنا غانا تتلاتة وأن ديو نقوم زوتا ذو القادة hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 28 ga watan hudu kenan ko miladiya 2026. Muna cikin kitabul itiki wanda mun soma babi na 7 shine babu wan malaka min al-arabi raqiqa. Ranar ita yau da ta gabata mun yi hadisi daga na 1124 zuwa da 25. Yau za mu tashi hadisi na 1126. An Abi Hurairata radiyallahu ta'ala an kala ma ziltu uhibbu bani tamim mundu thalathin sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqulu fihim سميته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال أأتكيها فإنها من ولد إسماعيل عليه السلام. Wannan hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake ta maziltu uhibbu bani tamim bangushe ba ina son banu tamim mundu thalathin tun daga wa'insu tadodi guda uku sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake fada a cikin sha'anin banu tamim sami'tuhu yaqul nazi shi yana cewa هم أشد أمتي على الدجال سؤلنا سؤلنا ما فيها تنن الأمة أكن دجال. قالت وجاءت صدقاتهم كما وترانا صدق الستذوق وصدقوا كنسو. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيمن زن الله إيراد أمين شن الله سكارة فتا أقريش يتي هذه صدقات قومنا wannan sadakokin mutanenmu ne. Wa karin sabiyatun minhum inda Aisha kuma akwai wata kuyanga wata ƴan matashiya daga cikin kabilar su a wajen nan Aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda fa kar sai ce a tiqiha ki anta ta fa innaha min walad Isma'il alayhi salam domin tana cikin Isma'il amincin Allah ya tabbata gare shi. To wannan hadisi kamar yadda muka gani Sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito shi wanda kuma wato ya faɗi matsayinsa akan wannan kabila ta Banu Tamim yake cewa ma ziltu uhibbu bani tamim bangushe ba ina son Banu Tamim. Banu Tamim sun daga cikin manya-manyan kabilu na wato ainihin Larabawa kuma cikin kabilan Mudar kamar yadda za mu ƙara bayani nan gaba insha Allah. Yace to bangushe ba ina son su mundu salatin tun daga wa'insu tadodi guda uku sami'tu da naji su min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fihim wanda naji daga bakin ma'aiki alaihi salam da yake fada a cikin sha'aninsu. To sai ya zo bayanin tadodin. Asalin hadisin shine kamar Imam Ahmad ya rawaito Abu Hurairah yake cewa su wannan kabila Banu Tamim suna da sabani tsakaninsu da ainihin kabilarsa. Kun san kabilun Larabawa, sabani, yaƙe-yaƙe, faɗace-faɗace haka ake ta yi. To sai ya zama tsakanin Banu Tamim da kuma kabilan Abu Huraira su ne Daus. Ba a shan inuwa ɗaya, ba a ga maciji tsakaninsu da juna. Bai san wannan kabile baya son su. To katsaham sai ya ji manzo alaihi salam ya faɗi wannan maganganu a kansu. Wato ku kalli zurfin maganar, kabila ce wadda baya jituwa da ita. Saboda me? Saboda mara wa kabilar ta baya na saɓanin da ya ɗauko dogon tarihi tsakaninsu. To amma rana ɗaya sai ya ji yabon ma'aiki alaihi salatu wassalamu a kansu. Sai ce to daga nan ban gushe ba sai na ci gaba da son su. Wannan me yake nuna maka? Haƙiƙanin ƙaunar ma'aiki alaihi salam. Kuma shi ne haƙiƙanin musulunci. Duk lokacin da ya zamo aka ce manzo alaihi salam yana son kaza, to in kai musulmi kirki ne dole ka ji kana son wannan abin. Ko da a da bai maka ba, to amma sakamakon masoyinka yana son sa, to kai ma ka ji kana son wannan. Wannan son ko a addinance ko a ɗabi'ance kamar yadda za mu yi ƙarin bayani insha Allahu ta'ala. To sai yake cewa sami'tuhu yaqul, na ji shi yana cewa hum ashaddu ummati ala dajjal, su wannan Banu Tamim su ne mafi tsananin al'ummata a kan dujjal. To a nan malamai sun yi maganganu kamar haka, ko dai ma'aiki alaihi salatu wassalam yana nufin cewa idan dujjal ya zo za a sami mutane suna ta zamewa suna jinsa, kamar yadda mun yi bayani a kansa can wasu shekaru a baya. Manzo alaihi salatu wassalam yake da tun da Allah ya yi duniya bai taɓa yin musiba irin ta dujjal ba, kuma ba za a yi kamar ta ba. Saboda yadda zai zo ya dinga zabtare mutane yana zame ƙafafuwansu, zai zo da khawarij wanda suke na ban mamaki ya kashe mutum ya tashe shi. Ko ka zo ka faɗi wani kakanka wanda ya rasu shekaru ɗaruruwa ko mu ce maƙila dubunnai, tunda ba mu san lokacin da zai zo ba. Amma in aka faɗe shi kawai shi kenan sai ga ya tashe shi ya yi bayani shi ne wane ɗan wane kaza 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 da sauransu. In ka ce kana so ka ga aljanna a kawo maka ita, in ka ce wuta kake so a kawo maka ita, duk abin da kake so zai yi maka shi. To da nan mutane za su zame su samu zamewar kafa su ai shi ne Allah. To za su dinga binsa. Manzo alaihi salam ce fitinarsa za ta dangana da ko ina a duniya in ban da Makka da Madina. Nan ne Allah zai sa mala'iku su tokare shi, ba zai samu ainihin shiga ba. Shi ne wanda kamar yadda muka ambata hadisi yana cewa waninsa ɗaya na farko kamar shekara, waninsa na biyu kamar wata, waninsa na uku kamar sati, sauran wani nuka to kamar wanda muka saba irin namu na yau da kullum. Sabai suke ta yamma kin Allah idan mun samu kamar irin wannan lokaci wani kamar shekara, to ya zame salloli. Manzo alaihi salam ce sai ku kaddara. Na faɗa mana daga cikin mu'jiza ta manzo alaihi salam da kuma wato kasancewar sa annabin ƙarshe, Allah sai ya furta wani abin da sai an bukace shi ko ba dade ko ba jima. Kun ga kamar na faɗa muku a duniyar mu ta yanzu, akwai wanda ake masu dare na wata shida, akwai wanda ake masu ko kuma sai a masu wuni na wata shida. Wata shida cir dare ne, ba za a taɓa ganin rana ba. Sannan a zo a yi wata shida cir shi kuma wuni, ba za a ga dare ba. To ya za a yi azumi idan ya rutsu? Ya za a yi azahar? Ya za a yi la'asar, magriba, isha? Asuba shi ne idan alfijiri ya fito, to shi kuma wannan rana ce kau. Ko kuma dare ne dindin a ce ai azahar in rana ta yi zawali, to babu ita. To wancan kalma ta faƙaduru sai ku ƙaddara. Malamai suka ce ita ce za a ɗabbaka a kan irin waɗannan ƙasashen. Duk ƙasar da ta samu kanta irin wannan sai a ce to yanzu da azuhur ɗinku da asar, magriba, isha, ɗaukan azumi, ajewa, fara azumi, sallacewa, to ku kintata da makotanku wanda rana take tafiya kamar yadda aka saba. Saboda ka dauki azumi da rana ka aje da rana. Eh ka dauki azumi da dare ka aje da dare. Kai az-zahr da asr magriba isha'i da rana sannan kai son lokacin da dare. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. To saboda haka wannan hadisi yace su wannan al'umma sune mafi tsanani akan dujal. To sai wasu malamai suka ce abinda ake nufi idan dujal ya bayyana to su za a samu mafiya jajircewa da tsayawa akan manufa ta yadda babu yadda za a yi su samu zamewar kafa. Duk yadda zai zo ya yi masu famfo, ya yi masu daɗin baki, ya yi masu roman kunne abubuwa, to suna nan akan addini. Ina fata muna ganewa. To wannan kun ga ba ƙaramar daraja ba ce. Tunda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗi yadda musibar dujal take, yadda yake zautare mutane ya zamar da su, amma wannan sai aka yi masa shaida cewa su ne mafiya sabati da kafiya yadda ba zai ci nasara a kansu ba. Wannan ba ƙaramar daraja ba ce. Wasu malamai suka ce to ko kuma da yake akwai riwaya a cikin Sahih Muslim ta Abu Huraira yace hum ashaddun nasi qitalan fil malahim, sune mutane masu tsananin yaƙi idan an zo filin fafatawa. To sai wasu malamai suka ce wala Allah abinda ake nufi da dujal anan domin ad-dajjal shine al-kazzab al-mumawwih, mutum makaryaci mai burin-burin. Duk wani mutum mai rufa-rufa mai kokarin ya binne gaskiya ya lullube ta ainihin da ƙarya, ko mutum wanda ya zama makaryaci ya maida baki fari ko fari zan baki, to sunansa ainihin dujal. Irin munafasa ta tsakanin malamai, akwai Ibn Ishaq Sahibul Magazi wanda ya rasu ina ji in ban manta ba 130 kenan yanzu da rasuwarsa 317 da rasuwarsa. To sun yi mu'asarar Imam Malik, an haifi Malik 93 ya rasu 179 sai da ya rasu da shekara 49 sannan Malik ya rasu. To akwai irin munafasa tsakaninsu, sai ke cewa hatu ilma malikin fa ana baitaru, kuna kawai Malik wani malami ne, Malik wani karatu gare shi, ku kawo ilimin nasa ni ne likitarsa, a tantance muku na kirki da wanda ba na kirki ba. Kun san dama munafiki tsakanin malamai, wannan dama shi yasa ba a karɓan jarhi ko ta'dili tsakanin bakunan malamai ya so ya so. In ka je ka samu wani babban malami wani alaramma mai darasu mai tara almajirai, can kuma akwai wani alaramma mai tara almajirai shi ma sosai, to kada ka tambaye shi da ɗayan a wajen ɗayan ya kowa da yake ta fuska karatun Qur'ani. Na ji ana ta gangaren mu ya to wanda bai sani ba ba shi muka ai muka farkas sai ta wannan shi da kada ka karbe ta. Yawwa, ko kuma a sami wani malamin fiqhu kwararre, san ce ma ga wani malamin fiqhu a zai gunda Allah ta ai mun ji wa da an ce fiqhi ne tun daga ahlari hammu tasar sai kai ya Allah ne rarratsawa. To wannan shi da ba za a karbe ta ba. To shi Sahibul Magazi sai ke cewa atu ilma malikin fa ana baitaru, to sai ka fada wa Malik aka ce ka ji abin da Ibn Ishaq yake fada, sai ce khalluhu فإنه دجال من الدجاجلة. Yace ku yi watsi da shi makaryaci na cikin tatattun makaryata. To kaga a nan da yace dajjal ba wancan dujal ake nufi ba. To kenan da ake cewa ashaddu ummati ala dajjal, to sai ya zama cewa mutane ne masu tsanani akan duk wani makaryaci, ba sa daga masa kafa. Sannan kuma idan sun haɗu yaƙi da wanda suke maƙiya addini, to nan ma wato ainihin suna taka rawa. Ina fata an gane. To kun ga wannan daraja ce ainihin ba ta wasa ba. Ya zama wannan ya fito daga cikin baki mafi daraja bakin manzo alaihi salatu wassalam. Tana yake cewa waja'at sadaqatuhum, kuma wata rana sai ga sadakokinsu sun zo. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ma aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace هذه صدقات قومي يتي ونن صدقوكم متانينان معنى مزو عليه السلام سيد دنجل تاسزوا كنسا ابن بطال يكي سيوا أنم أبن ديسا ما أيكي عليه السلام ييوا واتو عينة صدقة سجل دنا تاشابا بند ثورا صدقوكي ما أكن في دوانا سوسنا نن أكن لن تنالوا بذرة حتى تنفقوا ما تهبون كن جاي ينزع وجن بعد زكاة misali da dino zaka samu da dino akwai grade A akwai B akwai ma C misali zaka samu akwai wanda yake na kololuwa na tsakiya akwai na karshe to idan an zo ba da zakka ba za a ce a ba da koma da baya ba sannan ba za a karbi kuma na kololuwa ba in an ba da koma da baya to an tauye masu karban zakka in an ce za a karbi na kololuwa to nan kuma ainihin an tauye shi manomi saboda haka anan sai a duba tsakatsakiya to haka nan dabbobi idan an je karbuwa ba za a ce za a uwar garke da bujimi da wacce ta fi nono da sauransu a'a sannan ba za a karbi wanda suke yan kanana ba sai a karbi tsakiya to su idan sun tashi fitar da zakka sai sun duba mafi nagarta shi za su zabe tunda Allah za su ba to za su ba da abin da su suka fi so kai wannan ba sai an ce maka wato imanin sai ya kafu ba gwada da kanka yanzu aka kaddara wata ran akwai yan naira 1000 a jihonka da yan naira 50 sai ka tashi zaka bada sadaka kana saka hannu sai hannu kai kamo 1000 kila ko ka mika zai karba sai ga 1000 sai ka da dan yi hakuri da Allah sai ka dauko 50 sai ka mika masa kaga dai yanzu asusu zaka saka fa Allah zai biya ka amma dai ka ji so ka bada kuma da bayan to kaga su sai sun duba wanda shi suka fi so wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun wa lasum bi akhidhihi illa an tughmidu fi kada ku wato ainihin nufi wanda yake kuma da baya in za ku bada zakar zama shi za ku bayar kuma ku inda ku za a ba wa zaukar aure kun rinsa ido sai kun yi yaƙe kun ji ba daɗi to su banu tamim in a dabbobi ne idan a kayan noma ne sai sun duba abin da suka fi so shi suke zaɓowa sai su bayar kaga wannan yana nuna wato ainihin imanin su shi yasa manzo alaihi salam bai ambaci ibadoji da yazo kan sadaka sai ce was sadaqatu burhanun ita sadaka hujja ce a bisa imanin mai ita wallahi in ba mai imani ba babu wanda zai sadaka imanin ka ne zai saka bayar saboda ka gamsu Allah zai saka ma ka gamsu za a baka inda za ka fi son wannan abin to kuma a sadakan ma mutum sai ya duba ya darje ya rairaye shi yasa Abu Talha lokacin da wannan aya ta sauka lan tanalu albirra hatta tunfiqu ma tuhibbun sai zai ce ya ma'aikin Allah na ji aya kaza ta sauka ni kuma a duk duniya babu abin da nafi so irin garka ta biruha wata garka ce mai dabinai mai ruwan daɗi mai sanyin inuwa manzo alaihi salam da kansa yakan gangara ya sha ruwan wannan rijiya saboda daɗin sa sai ce ya ma'aikin Allah tunda ita nafi so to ga ta na saka a hannunka ka bayar da ita inda ya fi dacewa manzo alaihi salam yake cewa bakhin 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 wato kaman a ce abun mamaki ka ce kai wato an yi abun jinjina sai ya ce to ka saka ta a hannun yan uwanka na jini ka rarraba masu ainihin ya zama sun amfana da ita shahid kun ga shi sai ne duba abin da ya fi so sai bayar saboda ya gamsu Allah zai masa sakamako to su waɗannan mutanen haka sadakar su take ta sha bamban da sauran sadakoki Allah ya dace da mu to sai wato ainihin malamai suka ce a nan da ya ce sadaqatu qaumina domin su banu tamim iyalan ko kuma ƴaƴan Ilyas ne ibn Mudhar kaga daga cikin salsalan kakannin manzo Alaihi Salam akwai Mudhar wanda shi Mudhar shine tushen Qurayshawa zaka ga cewa da kabilan Mudhar da kuma Rabi'a kabilan Musailima wato suna munafasa suna ainihin gaba da juna da kuma kokarin kowace sai ta danne kowace to Allah ya tabbata dauka ka Mudhar akan Rabi'a ai shi yasa shi Musailima yake cewa to gaskiya shi ba bazai lamunta ba yace tsohuwar gaba ce tsakaninmu da munafasa tsakaninmu da mudar mu Rabi'a kuma yace ne mun kada su a can sun kada mu an mun kada su a can sun kada mu anan kuma yace wai su ne Allah ya ba annabi sai ce to shi ma annabi ne saboda ka an yi kan kankan in mudar sun yi da'awar annabi to shi ma suna da shi shi sai ta waila na nisful ardi wa li quraishin nisfuha walakin quraishin qaumun yatadun wai Allah ya raba kasar yankin ya ba su biyu su rabi su Rabi'a su kuma quraishawa rabi amma dai su quraisha suna da awan duk su ne suka mamaye su ne masu annabi wai dan su mutane ne masu annabi iyaka al muhim su mudar su ne asalin quraishawa to Ilyas ibn Mudar shine kakan su Banu Tamim kan kenan sun haɗu da Maiki alayhi salam a wajen Mudar wannan yana nuna mana ƴan uwa dangi ko kuma wato ƴan uwa bangaren uba ko bangaren uba akwai buƙatar kulawa da su akwai buƙatar bibiyar zumunci da kuma bashi ainihin muhimmanci idan mun lissafa daga kan mahaifin Maiki alayhi salam zuwa Mudar za ka lissafa mutane wajen 20 ko abin da ya kamata haka amma manzo Allah yana cewa waɗannan mutanen mu ne to yanzu wani in dai aka tsallake kakansa to duk wanda za su yi baya bai lissafa su a cikin danginsa iyaka wanda ya yi danginsa ne a ce da babansa da babansa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko da babansa da babansa shagiƙai ko li umai ko li abbai amma idan aka haura aka ce da baban kakansa da kuma kakan wani tattakai tafiya ta yi nisa to lalle mu sani cewa zumunci Allah shi ya tsara shi kuma su wanda suke asaba da za a ce mutum na ɗari idan ba a samu wanda yake ainihin mai gado ba to ainihin mutum zai iya gado yanzu a ce wani mutum ya mutu a yau babu babansa babu kakansa babu baban kakansa babu kakan kakansa sai kakan kakan kaka har ake wajen 30 to zai zama asiri akan wannan mamacin in dai mace ba ta gita tsakani ba to kaga wannan yana nuna mana ainihin karfin zumunci kuma abu ne wanda ya kamata ainihin a dinga kulawa da shi galibi gaskiya mun yi rauni a wannan bangaren wallahi wani zaka ga dan uwa na kusa wani ma dangantaka ba nesa bane amma sai a ce kai baka sanya kake da wanta ba ita fa da kakarka ko ko da mahaifiyarta da kakarta da taka uwa ɗaya uba ɗaya to wallahi sai wani fara ji kaga fi sabila wannan ba daidai ba ne zumunci abu ne wanda ya kamata a kula da shi Maiki alayhi salam yana kula da zumunci ko ga sai ke cewa hazihi sadaqatu qaumi yace wannan sadakan mutane na ce sai ce wa kanat tabiyatun minhum inda Aisha to wannan gabar ta ƙarshe shine take da alaka da babin shine babu mamalakin arabi raqiqa wannan gabar yace take da alaka da wannan yace wa kanat sabiyatun minhum inda Aisha akwai wata kuyanga ko wata baiwa wacce take ɗan jinsin Banu Tamim a wajen nan Aisha radiyallahu anha fa kala sai ce atiqiha ki kanta ta fa innaha min walad Isma'il alayhi salam domin tana cikin tsatsan Isma'il alayhi salam mun ambata a baya larabawa malaman adabin larabci sun kasa su gida uku akwai al-arabu al-ba'ida akwai al-arabu al-ariba sannan al-arabu al-musta'araba al-arabu al-ba'ida sune laraba wanda sun kare babu ƙarƙashin su irin samudawa irin adawa irin ƙaumu shu'aib tunda mun sha faɗa cewa annabawa larabawa guda hudu ne annabi hudu annabi shu'aib annabi salihu sai Maiki alayhi salatu wassalam duk sauran ba larabawa bane to yanzu wanda zaka ce kabilan adawa samudawa mutanen shu'aib babu ƙarƙashin su yanzu a duk duniyar nan da muke ciki ko wanda zaka ce ya dan yi raguwa ƙarƙashin burbushi babu domin Allah duk ya halakar da wa'idan al'ummatai fa hal taranahum min baqiya babu wanda ya rage Allah ya halakar da su to sai al-arabul ariba su kuma kunarin larabawa larabawa da suke na asali babu sulki ta ko ina ummul mu'abbad ta wannan sunan al-arifa to daga nan sai kuma al-musta'araba wanda suka larabtu isma'il alayhi salam kamar yadda mun faɗa wata munasaba kun ga baban sa ibrahim alayhi salam ya dauko shi shi da baban sa hajar ya kawo su ainihin makka tun ba a gina ka'aba ba tun a lokacin wurin wato sulukukin jeji ne sai bishiyoyi sai ainihin duwatsu to kun ga a lokacin da ya aje su Allah ya ci gaba da kula da su har Isma'il alayhi salam ya girma har ya kai matsayin saurayi kafin sannan sai ya zamo larabawan durhum za su wuce kun san makka wuri ne mai tsananin rashin ruwa ruwa ya zama wato ainihin gwal a wannan yankin to kun san tarihin zamzam shine wani fishi shura kafin Isma'il alayhi salam kamar da yadda kun shafin dogon tarihi to wannan ruwan sai ya zama wana na hajar ta taskace shi a matsayin mallakar ta ne domin area da take ne to su durhum za ku wuce sai su ga tsuntsaye suna zagayawa a sama to tsuntsu idan kaga yana zagayawa a sama lalle ne akwai wani abu wanda yake zai amfana ko dai ruwa ko kuma abincinsa saboda Allah ya yi wa tsuntsu karfin gani tsuntsu yana kilomita sama da goma a sama zai iya ganowa a yadda zai sauka ya dauka Allah ya masa wannan baiwa to da su ga tsuntsaye suna zagayawa sai suka ce to duk yadda akai akwai alamar ruwa a wannan wurin suna kurdawa suna zagayawa har suka rusa ga wannan riga ta zamzam to sai suka roki na hajar cewa in ta yarda suna so su yi makotaka da ita su zauna nan da su da dabbobinsu ta ce ta yarda amma rijiya mallakar ta ne sai da izininta za a yi komai suka ce sun yarda don Allah ka duba halayya ita fa mace ce daga ita sai ɗanta in yano ya ta kai a fille mata kai kawai shi ke nan ma babu ita ba abin da mu mamaye wajen suka ce to sun yarda to a haka suka zauna suka yi makotaka da ita to sai ya zama Isma'il alaihi salam sai ya zama ya saba da ainihin su wannan larabawa durhum wani sunan al-arabul ariba saboda haka yarensa shine ibrananci shine yaren mahaifiyarsa da mahaifinsa ibrahim alaihi salam to kasancewa yana tare da wannan yara ya iya larabci ya iya yarensu to daga nan sai suka aura masa yarsu to sai zama duk ƴaƴan da ya haifa sai suka larabtu tunda kun san yaren uwa galibi shi ɗaki tashi da shi to sai zama duk ƴaƴan Isma'il alayhi salam sune al-arabu al-musta'araba kenan manzo alayhi salam daga wannan tsatsan ya fito al-arabu al-musta'araba duk wanda suka biyo bayan wannan to sune al-musta'araba to shine anan sai yake cewa a'atiqiha fa inna min Isma'il alayhi salam sai manzo Allah ya ce ki'anta ta domin tana cikin ƴaƴan Isma'il alayhi salam malamai suka ce wannan ya faru dana isa Allah ya kara mata yadda alwashi tai kun san su magabata duk abinda zai fi zama mai matsayi a wajen Allah shi suka fi so hadisi yana cewa Allah ya zabi wato ainihin wani da Isma'il ya Isma'il akan sauran mutane da masu ba sannan a cikin su aka zabi Adnan sannan aka zabi Quraishu aka zabi Bani Muttalib aka zabi Bani Hashim kuma sai aka zabi Manzo Alaihi Salatu Wassalam to wannan Isma'il san daga cikin masu daraja to sai ta alwashi tace ita ko za ta ƙanta wani bawa daga cikin wani da Isma'il ma'ana ko dai ta siyo a kasuwa ko kuma a'a duk dai da za ta samu ta ƙanta wasu suka ce a'a kafara sai ta kama ta ta za ta ƴanta baiwa wala'alla ko kariya rantsuwa ko abin da ya kama da haka to sai ta ce to ita ba za ta ƴanta ba sai cikin wani da Isma'il ma'ana jinsi mafi tsada to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki yi haƙuri ba daɗewa ba za a kawo bayi daga cikin wani da Isma'il to shine sai aka je yaƙi ɓangaren Banu Tamim sai aka kamo ribatattun bayi to a cikinsu akwai ita wannan matashiya wadda ainihin bayanin ta yazo to sai a kawo su ga manzo alaihi salam to sai manzo alaihi salam domin Aisha ta cika alwashinta sai yake ce mata atiqiha ki ɗanta wannan kuyanga fa innaha min walad Isma'il alaihi salam domin tana cike a Isma'il alaihi salam shahid anan shine wancan unwanin babu man malaka min al-arab raqiqan. Kun san mun fadin matsala ce da malamai suke sabani, shin ko ana bautar da larabawa idan an kamo su a matsayin bayi, ko ko saboda darajar jinsin su ba a bautar da su? To magana mafi rinjaye shine ana bautar da su, sai dai a yanta su shine abin da yafi muhimmanci a musulunci. To kun ga annabi da yace afiqiha, manzo Allah ya nuna cewa duk da cewa balarabi ya ce to ta shiga kangin bauta kuma ta zamo baiwa, amma aka ce ainihin a yanta ta. Ina fata an gane. To yanwa kaman yanda na faɗa a farkon maganar mu cewa Abu Hurairah Allah ƙara masa yarda, cewa da ba sa jituwa ƙabilarsa da ƙabilar Banu Tamim saboda saɓaninsu na tale-tale, amma da ya ji waɗannan kalmomi daga manzon tsira alaihi salatu wassalam, wanda ya faɗa kowace kalma zaman kanta take, kaga dai a ce su ne ashaddu ummati ala dajjal, wannan abin jinjina ne. Kenan kafaffu ne akan addini, diddiga su zai wahala, ko kuma idan a fagen fama ne to sun fi kowa taka rawa, wannan ba karamin al'amari bane. Kuma Allah ya ce min ummati, daga cikin al'ummata. Sannan abu na biyu, yayi wa ainihin sadakar su jinjina, yake cewa hadhihi sadaqatu qaumi, wannan wato abin sadaqatu qaumi na sadaka ce ta mutanen mu. To Abu Hurairah yace daga nan sai na ji ina kaunar waɗannan mutane, ina kaunar wannan jinsi. To ya kai dan uwa, wannan gabar dan Allah ka auna kanka kai da kanka akan ta, ka sha ji abubuwa da ma'aikatan salam yake so, kuma ka sha ji abubuwan da baya so. Daga cikin kaunar ma'aikatan salam ta gaskiya, duk abin da manzon Allah yake so, to ka ji kana san wannan abin. Sannan akwai wanda yake addinance, ko kuma abin da yake a ɗabi'ance. Idan mun ce addinance, duk wani abin da ya shafi addini, da manzon Allah ya ce alaikum bi sunnati, to duk abin da ya zamo sunnan ma'aiki alaihi salam manzon Allah yana santa. Kuma daga cikin alamar sansa, ka ɗabbaka wannan sunnar ka bi ta sau da ƙafa, ko ta ma ko ba ta yi maka ba. Sannan manzo alaihi salam baya son duk abin da yake shi yanki sunnarsa, wannan abun ko ka saba da shi ko kana son sa, to kai hannun riga da shi. Wannan shi ke nuna ƙauna ta haƙiƙa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Kun ga mun faɗa sahabbai ba wanda ya taɓa ƙasa a gwiwa akan duk abin da manzon Allah yake so, to shi yake so. Sai na Umar Allah ya ƙara masa yadda, kun sha ji idan ya zo ya yi rabon abubuwa ko na ganima ko na wani abu da ya shafi karimci, idan ya ba ɗansa Abdullahi ɗaya, to sai ya bai wa Usama ɗan Zaidu biyu. Kun ga Usama ɗan Zaidu ba shi da alaƙa ta jini da ma'aikatan sallallahu alaihi wasallam, amma me dan sayyidina Zaid ne, manzon Allah yana son sa, yana son ainihin ɗansa shine Usama. Har wata rana sayyidina Abdullahi bin Umar ya korafi ya tsaya, babana me yasa kullun kake fifita Usama a kaina, duk lokacin da zaka bani ɗaya ci biyu zaka bashi? Sai ce to ai babansa ya fi soyuwa a wajen manzon Allah sama da babanka. Ka kuma manzon Allah yana son Umar sama da ainihin Usama, tunda manzon Allah ba da kansa. Hadisin Abdullahi bin Amr kamar yadda muka ambata, da ya tambayi manzon Allah wa kafi so, yace Aisha, yace a daga maza nake nufi, yace Abubakar, yace sannan wa? Sai ce daga nan sai Umar. Kaga manzon Allah yayi nasi ya fi san Umar hatta ainihin akan Usama. To amma shi Umar a kan zai, to amma shi Umar yana ganin yadda manzon Allah yake haba-haba da Zaidu, to kamar ma ya fi san sa sama da shi. Sai ce to sannan kuma shi ya fi soyuwa a wajen manzon Allah sama da kai, to shi sa zan fifita abin da manzon Allah ya fi so. Don Allah haka muke, ɗansa da ya haifa. Sama mu yanzu mun iya tes a baki, amma ina aiki yake anan gaba yake saka da an zo da wani abu kazi yayi ne mai kace to ai fulmonin da yawa eh sai ayi wata kaji fa ma'ana kenan san zuciya ka kake bi abin da rafi yake so shine ma'anan wannan wata ta dace da san zuciya ka zakai wanda ba ta dace ba ka aje ta gefe kun sha jin hadisin ina jin waye hadisin Anas ne ko waye yake cewa mun tafi wani wuri da ma'aiki alaihi salam sai aka kawo abinci sai naga manzo alaihi salam yana bibiyar kabewa da take kan abincin yana dauka yana ci yace sai na dinga tara masa kabewar a gabansa yace daga nan sai na ji babu abin da nake so irin kabewa in ka ci kabewa akwai lada ba lada dan ka ci kabewa abinci da ne sauran abinci take to manzo Allah yana so yanzu ba za ka so kabewa ka ci sai mun fatan kabewa in yi sunna aka dai maganin yunwa eh ba wanda zai ce wai cin kabewa yana da wata alaka da aikin lada to amma dan adam zai ji ya san kaza akan kaza to amma sai ya tuta ko ya tilasta kansa tunda manzon Allah yana son kabewa shi ma zai yana son ta to kaga wannan kauna ta kai karshe Abdullahi dan Umar sai da ya canza tafiyarsa ta zama irin ta maki alaihi salatu wasalam saboda yadda yake kauna maki alaihi salam to bayan Allah wannan haka ya kamata rayuwar mu ta kasance duk abin da muka ji manzon Allah yana so mu so wannan abin duk abin da manzon Allah baya so mu kyamatu wannan abin ko da da muna son sa domin alamar san masoyi ka so abin da yake so kuma ka ki abin da yake ki wani sha'iri yana cewa khalilayya ma watin bi ahdi antuma idza lam takuna li alaman uqati'u yana magana akan abokan sai yake cewa ma watin bi ahdi antuma ku ba ku zamo masu cika alƙawarin soyayya tsakanin mu ba idza lam takuna li alaman uqati'u in ba ku zamo tare da ni akan duk wanda ne yake mawa ba ma'ana duk wanda na bata da shi kada ku yi bici kada ku bata da shi kaga wannan makantaccen abokantaka ne amma dai shi yana ganin wannan shine sadaka ta gaskiya duk lokacin da yanke ma wani to kai kada ka bintika mai dalili kai ma kawai ka yanke masa to saboda haka dai wannan bayan Allah yana nuna mana daga cikin dalilan da Allah ya ba su habbai daraja saboda su yan gaske ne ba yan gangan bane da gaske suke aikin su yake nunawa ba haka kawai suke faɗa da baki ba in Allah yana son abu to shikenan sun aje abin da suke so za su so wannan abu in manzo Alaihi Salam yana son abu za su aje abin da suke so su so wannan وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون أن يكون لهم الخلاف من أمرهم بيدات كما تقول مؤمن نمجي قوم شبا إن هر ألا دمان دوسك ينكي وكنت أكون وني أبو متين يذبوينا دون زائي ألا يأتي أي قبر ماذا ألا يأتي أي قبر متين يجيشينا شعور أيام to kaga wannan akwai alamar tambaya a kansa Allah ya datar da mu amin amin to sai babu na gaba yace babu karahiyati tatawul ala raqib wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yaqul ahadukum at'im rabbak wa dhi rabbak iski rabbak wa yaqul sayyidi wa mawlai wa la yaqul ahadukum abdi amati ولكن فتايا وفتاتي وغلامي يتي باب كراهية التطاول على الرقي بابي دا يتي نونك آمر نونك آفافا دا جرمان كي أودن باين دا متن يمن لك وأنه رضي الله عنه أن كربولا أبو هريرة ألا قال ما سيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم دا غمائي كي سينا لأمين تسقار تبتا أغريشي قال يكي تيوى لا يقول أهدكم أطئم ربك كاد ديانكو يتيوى باوانسا تيد أبنجدنك وضئ ربك ييم أبنجدنك الولا قوك وينكي مسهنو اسكي ربك هشا يد أبنجدنك وليقول سيدي ومولاي شي باوان اندي فلا سيدي شو غبانا فنوكم ميكولادني ولا يقول احدكم عبدي امتي كذا دايانكو يتي باوانا كو ينغاتا walakin sai dai ce fataya wa fatati, sai ya ce wato fataya shine yaro na, wa fatati ko kuma abin nan yarinya ta gulami ko kuma wato ainihin yaro na. Wannan dai ce babu karahiyati tafawul, al karahiya kamar yadda mun sha faɗa magabata sun bambanta a wajen fayyace ma'anan alkarahiyya. Wasu suna cewa alkarahiyya shine wato ainihin haramci, rashin halaccin mutum ya aikata kaza. Ma'ana ta'abiri na magabata na tantan sukan yi amfani da karahiyya ko al-makruh a wajen al-muharram. Walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuq wal isyan. Me ma'ana wa karraha ilaykumul kufra? Makruhi ne kafirci? Kaga ya haramta muku ake nufi. Lokacin da Allah ya zano abubuwa a cikin suratul Isra, kisan kai, zina, cin dukiyar maraya, gashi nan Allah sai ce kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika, ko sayyi'uhu inda rabbika makruha. Kullu zalika min al-madhkurat al-muharramat. In ka dauki qira'an kullu zalika, duk wannan tun daga farko kana sayyi'uhu, to munanan, domin akwai kyawawa, akwai bin iyaye, akwai kaza, akwai kaza. Tun daga wa qadara buka Allah ta'budu illa iya, kun ga anan har zuwa ƙarshe akwai abubuwa wanda suke ainihin na wajibi, akwai adalci, akwai kaza. To sai zama sayyi'uhu kullu zalika, to ismul ishara ya koma akan dukkan abubuwan da aka zaba. To amma kuma sayyi'uhu munanan banda kyawawa, in ka dauki qira'an kullu zalika sayyi'atan, to zalika ismul ishara ya koma ga wanda suke haramtattu kadai banda na wajibi. An gane ko? Sai aka ce inda rabbika makruha, akwai kisan kai, akwai zina, akwai cin dukiyar marayu, makruhi ne zina? Ba makruhi ba ne. To kaga anan ana nufin abubuwa da ya zama an haramta. To amma an da aka ce karahiyya, sun ce wannan karahiyatu tanzih, akwai karhanci na haramci, akwai karhanci na tsantseni. To wannan karhanci ne na tsantseni, ba na haramci ba. Ina fata an gane. At-taqawul shine nuna isa da kafafa, da cewa karan mutum ya kai tsaiko. Alal raqiqi a bisa bayi, mutum ya ga cewa shi ya siyo su a kasuwa, ko kuma aka ba shi kyauta, ko aka mutu aka bar masa gado, ma'ana bayan sa in ya ga dama zai iya kaiwa kasuwa ya sayar. To yana cewa ya tsaka ya batse, su ba komai bane kamar yadda yake ganin kajin gidansa, ko kamar yadda yake ganin wani dan akuyan gidansa, in ya ga dama ya yanka, in ya ga dama ya kyautar ko ya sayar. To kada mutum ya dinga wannan tunanin a cikin zuciyarsa lokacin da ya zamo bayi. Yanzu da babu bayi fa, sai mu ce ma'aikatan gida, leburori, barori. Na sha faɗa ko a satin nan na faɗa, akwai wanda an jarrabe su, in dai yana ga yayi kuɗi, to shi zai taka kowa, zai wulakanta kowa. Na faɗa a satin nan, akwai ɗaya daga cikin ɗalibai na, in na faɗe shi da yawa na so san shi, direba ne yayi tuki gidan wani mai kuɗi, wannan waje shekara 20 ki ne ki faɗa mu. Direba ne yace wallahi in mai gidan nan ya fito, ƙaton gidan irin na Nasarawa, masu wanki da guga, masu share-share, masu ban ruwan filawa, direbobi, school bus, wani duk ga sunan. Da an hango shi ya taho, sun haɗu suna hira sai a dare, wannan ya can, wannan ya can, wannan ya can. Masu irin mu'amala ce wannan. Ya ce to yana tuƙa shi, in ya tuƙa shi a mota, daga nan wani lokaci a je Sokoto, wani lokaci Maiduguri, wani lokaci Kaduna. Amma in ka ji ya buɗe baki tsawa sai daka mutum ko ya zage shi, saboda yana da kuɗin ya ga dama ya kore ka ya ɗauko wani. Innal insana la yatgha an ra'ahu sagana. To a nan sai aka sauke mutane, kada ku nuna ƙafafa, da Allah ya so sai ku zamo ku ne bayin su ne masu gida. Abu ne mai sauƙi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. to shine sai ke cewa wa anhu radiyallahu an an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi kala yace la yaqul ahadukum at'im rabbak wadhi rabbak kada wani daga cikin ku dan yana da bayi yace kai zo ka ciyar da ubangijinka ma'ana kawo ubangijinka abinci kada ku yi wannan wadhi rabbak yi wa ubangijinka alwala ko kuma in yi zama ta abinci ka wanke masa hannu akwai wanda saboda ya sada ta bara in yi zama ta abinci sai dai a zo a wanke mishi shi ba zai wanke ba sai dai alwalan ma ana yi kwarai da gaske ko wanda saboda kafeta kwarai da gaske har yanzu akwai daga cikin masu kuɗi wasu masu sarakuna sai dai ya zo ya zauna kawai min ne ke ai mashi alwala ya ake a wajen wanke baki to sai a zuba masa kurkura ba a tsaya a goggoga Allahu rabbul sa'ad to saboda haka at'im rabbak kun ga anan ar-rabb shine al-murabbi Allah subhanahu wa ta'ala to amma sai wasu malamai suka ce a'a anan da aka ce kada mutum ya ce at'im rabbak wadhi rabbak ai a cikin al-qur'ani za mu ga wata aya ta nuna cewa wani zai iya zamowa rabbin wani suka ce annabi yusuf alaihi salam lokacin da ya fassara ma wa'ancan mutane mafarki wancan aka faɗa masa ga abinda zai faru za a kere shi za a fille kansa a kere tsuntsaye su fita daga kansa wannan kuma aka ce masa zai je ci gaba da aikinsa وقال للذي ظن انه ناد منه مذكرني عند ردك فانساه الشيطان ذكر ربي haka ne ko sai yace ma wanda yake zatan zai tsira ma'ana wanda zai koma akan aikin sa nayi wa sarkin gari nan nage yayi masa tsimi sai ce udhkurni inda ربك ka tunani ka ambata ni a wajen ubangijinka Allahu akbar bil munasaba wato malaman tafsiri da yawa suka ce annabi yusuf alaihi salam lokacin da yayi gadan hakuri ya fada ma wannan yace udhkurni inda rabbik ka ambace ni a wajen mai gidanka fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbi Allah sai ya mantar da shi ya ambata shi a wajen wancan falabisa fi sijin juz'a sinin ya zauna wasu shekaru a kurkuku malamai suka ce shekara 7 anan Allah yana nuna mai Yusuf alaihi salam wancan bai sai maka komai ba tunda ka manta muka tuna shi to kuma abin da kake so ba zai yi ba Allah baya so wato mai daraja a wajen sa ya dauki kayan sa ya kai mu wani kaskantacce Allah baya son wannan shi ta zaga magabata duk wani abin da za su iya ba sa so ce wani ya musu saboda ya zama kayan su kullum a wajen Allah yake wannan wata wani babi ne mai fadi lokaci ya taho ba za mu da ainihin magana a kansa ba shahidai kun ga an tsaye udhkurni inda rabbik ka ambace ni a wajen ubangijinka to malamai sun kai sun kawo wasu sai suka ce ai wancan shar'u man qabla nan shar'u man qabla nami akwai shari'a ta al'ummatai da suka gabata idan shari'an mu ta zo da aka fin wannan to za mu karbi wannan ba yanzu annabi Sulaiman daga cikin ayyukan da aljanu suke masa ya amaluna lahu ma sha'u min maharib wa tamathil suna yi masa abin da yake so na gine-gine na manya-manyan gine-gine da kuma mutum-mutumai a zo a yi masa mutum-mutumai na gwalagwalai da zinari a yi zakuna a yi giwaye a yi abubuwa masu ban tsoro kafin ka shiga fadar sa ga sunan dama da hagu don ka san fada sai ta kafe ta kafin ka shigo ma ka san wannan ba wurin wurgi ba ne to kaga anan aka ce abin nan wata mafiyar mu kuma mutum-mutumai haramun ne a wajenmu haramun ne mutum ya kera mutum-mutumi in dai abu ne mai rai ko dabba ce ko tsuntsu ne ko kwaro ne ko menene in dai mai rai ne haramun ne mutun ya mulmula shi ko ya kera shi ko ya sassaka shi ko ya zana shi kun ga shari'ar su ba haram bane amma mu shari'ar mu haramun ne to amma wasu malamai suka ce a'a ai duk abin da ya shafi tauhidi da kadaita Allah da bauta ba sabani tsakanin duk annabawan Allah duk abin da ya zama sunan sa shirka ba a taba yin kafuwarsa a gun kowace al'umma ba suka ce to anan da yace wato uzkurni inda rabbik wannan rububiyya ce muqayyada suka ce rububiyya ce muqayyada ba mutlaka ba wasu sun yi kokarin cewa abinda aka hana a ce ma wani ar-rabbu bil alif wal lam ya ka ce ar-rabb wannan sifa ce ta Allah shi kadai to amma kuma in muka duba shi wannan hadisin ya kawo ainihin izafa wato ainihin at'im rabbak rabbak to abinda dai malamai suka tantance anan hani ne na tsantseni hani ne na tsantseni wasu suka ce idan an danganta abin ga wani abu da ba dan adam ba babu komai yanzu ana cewa mai gida rabbul manzil rabbul manzil kaga shine mai gida ace rabbud dar ko ace rabbul qasr ko a ambaci wani abu dai wanda yake daga cikin jama'a mana ba wani abu da yake mai rai ba ace rabbus sayyara wasu na ganin tunda Allah da yake shine rabbul alamin abinda rai ya fi tafiya ga al'alamun mun san duk abinda ba Allah ba alam ne to amma rububiyar Allah ta fi bayyana a wajen abubuwa masu rai Allah ya halitta abu Allah ya siyar da shi shayar da shi tun yana karami har ya girma kun san daga cikin abinda Allah ya gajiyar da ƴan adam a da da yanzu ila yawmil qiyama bature zai yi kirkire-kirkiren komai amma bai isa ya kirkiro abu dan karami yana girma ba ka taba ganin babur ya ci ya koshi har ya girma kai mota baka taba gani ba ko keke ya dinga ci yake ba san babur babu duk wani abu ya taba tsire shaka yake sai dai in ka hura balabalan ka ga in sai ne suke su dawo yadda suke misali almuhim Allah rububiyyarsa a wajen halittunsa za mu ga ya siyar da su ya shayar da su ya yi musu kaza kaza da sauransu suka ce to idan a wani abu ne jama'a a ce rabbul manzil kaga manzil gida gini ne na kasa da tabo aka ce rabbul manzil wannan babu wani abu wanda kai ka san cewa gidan nan baka ci da shi baka shayar da shi ba kai ka busa masa rai ko wani abu ba amma in dai mai rai ne wanda yake zai aka ce kai rabbu hu ne kaman ka busa masa rai ko kuma ainihin sun kake da rayuwa sai kaga dama ya mutu kaga dama sai nufin ya rayu ina fata an gane to amma dai abin da malami suka tsaya akai wannan nahyu tanzihin ne iski rabbak yace shayar da ubangijinka wani ya kul sayyidi wa maulai amma zai iya cewa sayyidi wastabaqa albaba wa qaddat qamisahu min duhurin wa alfa ya sayyidaha ladal bab kuma sannan manzo alaihi salam lokacin da aka taho da sa'ad ibn mu'az lokacin da ainihin zai hukunci akan banu quraiza kun ga bai da lafiya sai manzo Allah ya ce qumu ila sayyidikum fa anziluhu kaifi ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku ku saukar da shi to kenan ashe malamai suka ce ya halatta mutun ya ce wa malamin sa ko mai gidansa sayyidi amma ba za a ce mishi as-sayyid ba as-sayyid huwa Allah asa alif da lam ba ai idafa ba to wannan Allah ne kawai amma zaka iya cewa sayyid fulan wasu suka ce ita waccan kalma ta da aka ce ar-rab kada a ce suka ce ta zamo ma'huda ai ta maimaitawa amma inda zaka dan fada wani jefi ba laifi bane akwai abubuwan da ba su istimrar misali at-taraddi su ake wa sahabbai sannan kuma at-tarahum sauran mutane sannan kuma wato abin nan shi kuma salati ko kuma abin nan at-taslim annabawa kaga yanzu misali assalam sunan sa aminci in ka zo zaka ce assalamu alaikum ko kaga kai sallama amma yanzu ba zaka zo ka ambaci wani a cikin masallacin nan kace malam kabiru alaihi salam ba a'a ba za ka faɗi wannan ba. Alayhi salamu annaba kada yake faɗa mawa. Shi kuma at-taraddi ma'ana Allah ya zira kowa ne. Za ka ga cewa sahabbai shi ake wa, su ake wa. To amma jefi-jefi da za ka zo ka ce Malam Buhari radiyallahu anka ba komai. Radiyallahu anka ko kuma ka ambaci wani malami ka ce radiyallahu anhu suka ce wannan babu laifi dan jefi ɗaya biyu amma ba wai kullum da ambace shi a ce radiyallahu anhu ba sai dai at-tarakkum an gane ko suka ce to wannan shi ma haka yake ma'ana inda mutum inda lokacin bayi ne mutum ya ce mai gidansa rabbuhu ko kuma shi ya ce at'im rabbaka wani lokaci sau ɗaya kuma bai ji girman kai ba suka ce wannan babu komai amma ya faɗa da kafafa da nuna eh ya kai wannan matsayin to wannan ainihin shine matsala wala yaqul ahadukum abdi amati kada ɗayan ku ya rika cewa bawa na baiwa ta kun ga al'abdu shine bawa wato kun ga al'abdu mufradi al'ibadu al'abidu ana bambanta bauta ga Allah da wani Allah yanzu mu sai mu ce nahnu ibadullah mu bayin Allah ne to amma yanzu inda a ce lokacin bayi ne ba za ka ga bayi ka ce haunai ibadu fulfidi ka ce abidu fulan abid za ka ce musu ba ibadu ba dan a bambanta wato jinginawa zuwa ga Allah da kuma ainihin wani Allah to anan kada mutum ya ce abdi abdi to amma sai suka ce nan ma makaruhi ne amma in mutum zai faɗa jefi jefi tunda Qur'ani ya zo wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa ima'ikum har sai min ibadikum Allah jinginar da abin zuwa gare su to dai gaskiya an nuna mun lokaci ina ga dai kawai za mu tsaya insha Allah ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma rana ita sai mu dora abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba bulada abinda muka kuskure muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren ya gane mu daidai din assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin 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 wasu tambayoyi sai dai na abinda ɗan uwa mallam abokar yake cewa ya kamata mu nasihanci juna akan kauce ma wani abu da zai zama kaman wasa ko kuma abinda bai dace ba a cikin masallaci ya bugun misali ta akwai wanda da zai zo ya kabbara sallah to ake neman ko a ture shi cewa ba wajen sa bane da sauransu duk mutumin da ya zo ya samu waje a masallaci ya zauna baya halatta a kore shi daga wannan wajen a ce an kawar da shi kawai abinda asali abinda malamai suke cewa da kuma malaman da suka tsananta suka ce wato idan wani ya zo ya tsare wuri don wani ya zo to shi wanda ya sallama ba ma shi da sallar ko wanda suka faɗi wannan duk da zai magana su malamin ya ce abinda malamai suke cewa canjin lokaci na rayuwa akwai abubuwan da da za ka ce ba za a yi ba amma yanzu babu laifi a yi su misali yanzu ne lokacin na ta'addanci lokaci ne na ɓata gari sukan shigo su saji da mutane suke da to babu laifi ya zamo irin musamman bayan limamai ya zama mutane ne sanannu wanda ba wata tuhuma a tattare da su saboda wani zai iya ba saja irin wani abu sun shafa ruwa mutum wani ma ya shigo da babban riga yana kunshe da wani abu wanda ya haro wannan limami ko da kuma salawat ko na juma'a irin wannan abubuwa sun shafa ruwa wasu malamai suka ce lura da irin wannan ba laifi bane musamman kamar irin juma'a ya zamo irin dama da abin da zaka ce mutum biyar ko shida bayan limin ya zamo mutane ne wanda yake sanannu a wuri wanda ba a da wani haufi amma asalin liman shi kadai ke da wuri liman shi kadai ke da wuri asali yawwa in ba shi ba to duk wanda ya zo gwargwadon riganka da samun wurinka shi kenan wannan shi ne kawai abinda wasu ke ɗebe kewa a wannan Ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda manzo alaihi salam yana cewa ni ulun nuhamikum wal ahlam ma abota ilimi da hankali su zama su ne a bayana an fi son wanda suke bayan liman su zama ɗaliban ilimi ne malamai saboda dalilai kamar haka na farko su ake ƙaddara wa nutsuwa da kuma ilimi ita wannan sallar daliman zai yi rafkanuwa za su saita shi daliman alwala za ta warware to duk wanda ya jawo zai iya ɗorawa akan inda liman ya yi suka ce Ibn Mas'ud ya kasance idan ya zo a sahun gaba daidai sai tumaki alayhi salam in ya ga wani sabon sahabi sai janye shi sai ya shige sai ce alƙawari ne manzon Allah ya mana ya ce liya ni kul na hamikum wal alaf ni kuma ina cikin su ya faɗi wannan ba wai dan alfahari ba kuma shi ya isa ya faɗi haka to sannan manzon alayhi salam duk lokacin da za a tada sallah abinda sabai suka kiyaye ya fi so ya ga ahlul badar musamman muhajirin irin abubakar umar ya fi so ya gansu a bayan sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka yi ikama in ya ga ba su bane ana ganin alamar damuwa a fuskar sallallahu alaihi wasallam to da irin waɗannan malamai suke cewa an fi son sahun gaba ya zama ɗaliban ilimi ne masu natsuwa masu ainihin ilimi wanda in sallar ta samu matsala za su iya ainihin gyarawa in liman ya samu matsala ma ya fita za su iya ainihin ɗorawa almuhim duk da lokacin da ya zamo mutum har ya zo ya kabbara sallah to ya kamata ainihin a saurara masa har ma malamai suka ce idan mutum ya zo ya zauna wuri ya riga kowa to da alwalarsa za ta warware ya fita to kada wanda ya kwafe makwafinsa har sai in an kai liman zai ruku akwai malaman da suka tafi akan wannan suka ce domin shi ne mai cancanta farko tunda shi ne ainihin ya zo to amma irin wannan abubuwan wallah sai ka rasa yadda za ka yi da su yanzu a Madina ne na san akwai ɗalibai 'yan Najeriya wanda kusan wannan sana'a ce ma a wajensu akwai larabawa masu kuɗi suna son sahun gaba amma ba za su iya sammako ba to sai su wannan ɗaliban wani zai gaida da duma uku hudu sai su zo da wuri-wuri sai su sa a daidai saitin liman shikenan dama kuma kowa ya san wani zai masa bukin yana zuwa sai ya janye wani dan bashi ɗan riyal 20 riyal 50 kaza da sauransu gwargwadon dai samun mutum ma'ana dai akwai wanda za ka suna ma nemi wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba ka zo ka riƙa ciniki da wurin ibada kawai ka hana wani maslaha wanda ya zo da wuri idan ka samu kuɗi haramun ne wannan bai halatta ba wannan almuhim dai masallaci wuri ne da ya kamata ya zama an mutunta babu wani abu na wargi ko wani abu na wasa ko kuma abu na ainihin saka damuwa a zuciyar wani Allah ba mu ikon kiyayewa akwai wani Abdulaziz ya rinya wajen sabatar lafiya yana roƙon mu wato ainihin a cikin addu'o'in da za mu yi mu saka ta Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta lafiya a kota bayar Allah da Allah ya yi wa mahaifiyarta da suwa ita ma tana roƙon addu'ar 'yan uwa gare ta ni ma ina roƙon addu'a ku ga shagigiyata da Allah ya yi wa rasuwa ina roƙon Allah ya gafarta masu rasuwa marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا لقوم الكافرين. اللهم عليك بالكفرة والملحدين، اللهم اكفنا شرهم، اللهم كف عنا شرهم، اللهم كلنا عليهم يا رب العالمين، اللهم شتت شملهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرهم يا رب العالمين. اللهم خذ بنواسينا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا من يارين يتوجب غنيمنا متعدوا على يا مسلم وعلى عبات نافيا على عبات نافيا أقول أي لك تموت أن كنك على إبراهيم لك تعم صور ولا شيء ما لا يمسر سواء يوم أقول جنائزة باي لا أثر بتم أن كنك نمي أديني من أتكاش أشكي وأنا أدعو على يا في ليه بكرة الله سبحانه وتعالى يقول هذا أبن ديبري بك ما متمو الله كافي مسلم صلى الله كافر تامسو الله كيا في ليه بكرة سوك يقول هذا أبن دسوك بري يا الله كمانك كاوم أرشي يا الله كذونا دكتور ملافيا ونهالي مرداء إلى تعددتي الله كياي منا بايك رسكي هنك أنت أدى الله كتوسيا مسو الله كفبتو دسو الله كداو دسو زواغ إعلان ساتين كنتير هنكلي يا الله موكما كشغل كان مدسو الله كيا يمدد شر سو يا الله كإنك تشوغ بنتو ونك ساتامو الله كنئم تكسامو دنقر تتشوغ بنتي الله ككود دبار قربي شوغ بنتي دنقر أسمو الله كهتا مدعين في شوغ بني نقري ما ستوسعي masu jin kai masu alƙori masu rikon amana Allah ka azurta mu daga tattan shugabanci Allah ka kawar da bargurbe shugabanci daga ƙasar mu Allah ka ni'imta mu da shugabanci na ƙware Allah ka riko da annayan mu Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka fi musulmin buƙatocin mu da alkhairi Allah ka biya mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.